Wannan kungiya ta ce ta kudiri aniyar yin takatsantsan wajen sanin halayya, mutunci, cancantar 'yan takara a zaben shugabannin majalisar dokokin kasa ta 10 da kuma sauran manyan mukamman, kamar yadda shugaban kungiyar Usman Kumo ya yi karin haske.
Kungiya mun yi ta ne da ra'ayin ganin cewa abin da ake a duniya a majalisu na duniya, inda majalisa mai rinjaye ita take fidda shugabannin majalisu. Najeriya ba za ta kasance daban ba, don haka mu tabbatar da wannan, saboda mu dinga aiki kafada da kafada da takwarorinmu da suke zaurukan majalisu na duniya. Don haka gudunmu da yake gabanmu shi ne tattauna makoman Najeriya, tabbatar da adalci a dukkan mutane na ƙasa, domin samu cikakken wakilci a harkar gudanar da al'amuran Najeriya. Sannan kuma ya zama na cewa akwai waɗansu dattawa a cikinmu a nan zaure da su tabbatar da zaman lafiya da kuma yin al'amura daidai da yanayi da mutunta juna, da ganin kuma kowa ya zo ya ba da gudumawarsa wajen samun ingantaccen Najeriya da 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su alfahari da ita.
To, ganin cewa jam'iyyar APC ita ke rinjaye a majalisun duka biyu baki ɗaya, a wani hali kuke ciki yanzu na tabbatar da shi yadda za a kawo shugaba?
Mu ba aikinmu ne mu ce ga inda za a kai ba, amma aikinmu ne mu ba da shawara cewa a duba a yi adalci. Idan an ba albasa ruwa, to a ba yakuwa. Idan waɗannan sun samu shugaban ƙasa, waɗansu su samu shugaban majalisar dattawa, wata shiya ta samu mataimakin shugaban ƙasa, wata shiya ta samu kuma kakakin majalisa da mataimakan.
To, sai dai ga ƙwararre a fannin siyasa kuma malami a Jami'ar Abuja, Dr. Faruk Bidi Faruk, ya yi nazari cewa
wannan ne ina gani duk surkulle ne irin na 'yan siyasa da suka saba yi na Najeriya, wanda a ƙarshe dai duk ba za ta wuce ko ina ba za ta ƙare a neman mukamai da alfarma da take cikin ofisoshin da suke majalisa, da kuma yanda ofisoshin suke mu'amala da masu riƙe da harkar sattarwa, da irin kuma amfanin da su a ɗaiɗaikunsu 'yan majalisa suke tunanin za su iya samu a wannan tafiya. Duk wannan abin da ake yi haɗaka da suke nema su yi, ba suna yin ta akan wani yanayi na aƙida ko ra'ayinsu da ya haɗa wuri ɗaya ko ya bambanta a wuri ɗaya ba. Cikin kula maganar dai ta ya za a yi mukamai su fito, suwa za a ba mukamai, ta ya za a ba su mukamai. To, kawai suna tunani ne cewa lokacin raba demokradiyyarsu ta zo, yanzu romansu ne za su fara rabawa, waye zai je ya hau babban kujera ya rinka juyawa ana yi masa alfarma yana ci da gumin 'yan Najeriya. Duk maganar ni a tunanina ba ta wuce haka ba. Maganar cewa kin kula ai hukunci ɗaya suka yi na cewa ai karɓa-karɓa da ake son a yi sun yarda da tsarin da jam'iyyar APC ta fito, kuma tabbatacce ne cewa idan har aka ɗauki tsari na karɓa-karɓa, babu wani shugaba da zai fito ta tsarin karɓa-karɓa da zai ce shi shugaban kowa ne.
Amma daga dukkan alamu, duk kokarin da majalisa ta yi, akwai zubin da ake kiransu 'yan 'yan shinshata, domin ko a majalisa ta tara an yi kungiya irin wannan wacce ta ce za ta tabbatar komai ya tafi daidai na mutunta juna tsakanin majalisa da ɓangaren gwamnati, har dai suka kusan ƙarƙarewa ba wanda ya ji ɗuriyarsu. Amma ga dattijo kuma 'yan majalisar dattawa mai barin ofis, Sanata Adamu Bulkacewa ya yi tsokaci cewa
ba za mu hana kowa ya riƙe ra'ayinsa ba, amma mu majalisa ta tara ai mun gaji majalisa ta 8 ne, kuma kowa a ƙasar nan ya san yadda majalisa ta 8 ta yi wa Buhari yana shugaban ƙasa ta yi masa da baibai, ta hana shi motsi, komai shi yana so sai shi ba su yarda ba, an yi turka-turka. To, mu kuma da muka zo da yake lokacin na cikin jam'iyyar da take mulki, muka ga cewa muna mulki kuma ma yi wa president ɗin da muka zaɓa yake wakiltar mu na jam'iyyarmu ma yi masa da baibai, ai kamata ya yi, mu ba shi goyon baya, mu ba shi duk abin da ya nema saboda ya samu ya yi aikinsa, ko a ƙarshe ma tafi da cewa lalle gwamnatin APC ta yi wani abu. Shi yasa kika ga ake ganin kamar mu mun zama 'yan anshinshata ba kamar na 8 da suka yi wa shugaban ƙasa da baibai ba, duk da su ɗin ma 'yan APC ne, amma ungulu ne da kan zabo a wancan lokaci na 8. So, mu ba 'yan anshinshata ba ne. Kuma na 10 da za su zo, kin san dai yanzu kusan kashi 75 cikin 100 na 'yan majalisar dattawa ba za su dawo ba. waɗannan sababbin tsofaffi 25 da sababbi kashi 75 ba mu san abin da za su dama ba, kuma ba za mu ce da su ga yadda za su yi abin su ba, sai mu jira mu ga daga zaben shugabancin su zuwa yadda za su tafiyar da al'amarin su yaya za a kare. Kuma in aka yi wasa da yake akwai ƴan jam'iyyu daban-daban, in aka haɗa su ƴan jam'iyyun nan sun ma fi jam'iyyar gwamnatin yawa. Saboda haka in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa, in dai ba an samu an jawo sauran a jika ba, don in suka yi tutsu fa ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi.
Kungiyar ta kunshi zababbin mambobin jam'iyyar APC wadda ita ce ta Farin Jaye da PDP da jam'iyyar Labour da NNPP da ABGA da SDP da ADC da kuma jam'iyyar YPP wanda ya kawo jimla ga jam'iyyu guda takwas. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.